Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana kan mitoci 2531 da kuma 49 masu sauraron a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a FM da Mad FM da Lord Daniya da tashar mu ta Via Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A Ghana kuma ana jin mu a tashar Alpha Radio ta birnin Kumasi yayin da a duniyar gizo kuma koyo shi muna nan a viahausa.com ko sashenhausa.com. Masara assalamu alaikum barkamu da warhaka Abdulaziz Adili Toro ne daga nan birnin Washington DC tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke gabatar muku da shirin yau ranar Alhamis 27 ga watan Yuni na shekarar 2019. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su mu fara da kanun labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump na birnin Osaka yanzu haka a kasar Japan inda yake halartar wani taron koli da sauran shugabannin kasashen G20. Korea Arewa ta ce ba za ta dogara akan Korea ta Kudu ba a matsayin mai shiga tsakani a duk wata ganawa da za a yi nan gaba da Amurka. Yan majalisar dokokin Amurka sun amince da wata doka don magance rikicin da ake fuskanta dangane da hanyoyin tallafawa bakin haure da ke kwararowa ta kan iyakar kasar da Mexico.
Madalla to bayan labaran duniya za ku ji abunda Dr. Lawal Musa Tahir kwararren likita ne dake asibitin Inyami a Abuja ke cewa akan illar yin bayan gari a fili.
Yin kashi a waje ba yana da matsaloli da dama misali cututtukan da ke kawo amai da gudawa har da cutar cholera.
Muna tafe da ƙarin bayani idan mun leka a jihar Kaduna za ku ji tsokacin da kungiyar matuƙa motoci ta Northway ke cewa akan matsalar tsaro kan hanyoyin jihar Kaduna.
Daga lokacin da aka ce ba hanyar nan ba ta da kyau to zaka ga ko da yaushe kusan kullun sai ka ji ana satan mutane. Yanzun ka bi hanyar Binnin Gwaru zuwa Huntuwa tunda ta fi kowace hanya mutuwa a ƙasar nan kullun sai an dauki mutane kullun sai an harbi jama'a.
Ba haka muna tafi da shirin lahiya uwar jiki da Hawa Umar za ta gabatar amma duk sai bayan kun gama shirin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump na birnin Osaka a kasar Japan yanzu haka inda yake halartar wani taron koli da sauran shugabannin kasashen G20. Taro na farko da ya halarta shine wata liyafar aiki da Prime Minister kasar Australia Scott Morrison inda a taron ya ce kasashen biyu kawayen juna ne sosai. A gefen babban taron kuma ana sa ran Trump zai yi wasu tarukan ciki har da ganawa da shugabar Germany Angela Merkel da shugaban kasar Russia Vladimir Putin a yau Alhamis. Bayan haka gobe Juma'a kuma zai gana da shugaban China Xi Jinping. Ana kuma sa ran Trump zai yi amfani da damar waɗannan tarukan na G20 don bayyana cewa gwamnatinsa ta kudura aniyar ci gaba da sanya takunkumin matsin lamba akan Iran kuma yana neman ya dakile hanyar samun kuɗin mai a ƙasar ya kuma sa a koma teburin shawarwari game da batun shirin nukiliyar Iran din. Koriya ta Arewa ta ce ba za ta dogara akan Koriya ta Kudu ba a matsayin mai shiga tsakani a duk wata ganawa da za a yi nan gaba da Amurka don kawo ƙarshen kikikakan da aka samu akan batun shirin makaman nukiliyar Koriya ta Arewar. A wata sanarwa da kamfanin dillancin labaran KCNA ya fidda yau Alhamis, Kwon Jong-gun, shugaban ofishin kula da harkokin Amurka a ma'aikatar harkokin wajen Koriya ta Arewa, ya yi watsi da ikirarin da shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in ya yi, na cewa Koriya ta Kudun na ganawa ba a hukumance ba tsakanin Pyongyang da Amurka don maido da ɓangarorin biyu a kan teburin neman sulhu. Mr. Kwon ya ce zai fi dacewa a ce hukumomin Koriya ta Kudu sun maida hankali a kan harkokin ƙasa da ƙasarsu. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un da shugaban Amurka Donald Trump sun sanya hannu a wata yarjejeniya a taron kolin da suka yi a Singapore a shekarar da ta gabata akan Koriya ta Arewa ta dakatar da shirinta. Amma komai ya tabarbare bayan taron kolin da aka yi tsakanin Kim da Trump a watan Fabrairu a Hanoi a Vietnam wanda ba a cimma wata yarjejeniya ba. Yan majalisar dokokin Amurka sun amince da wata doka don magance rikicin da ake fuskanta dangane da hanyoyin tallafawa bakin haure da ke kwararowa ta kan iyakar kasar da Mexico. Shirin dokar na neman a tanadi kuɗi sama da dala biliyan 4 daga kuɗaɗen da aka ware don agajin gaggawa don agazawa bakin haure da aka tsare musamman yara. Kura'ar da aka kada inda 'yan majalisa 84 suka amince da dokar, wasu su 8 kuma suka ki, tana zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da sa ido akan yadda gwamnatin Trump ke kula da masu ƙananan shekaru, a yayin da kuma mutuwar wani mutum ɗan ƙasar El Salvador da diyarsa a lokacin da suka yi ƙoƙarin tsallaka rafin Rio Grande zuwa Amurka ya janyo suka sosai. Babu tantama yanayin da ake ciki a kudancin iyakar kasar mu babban tashin hankali ne ta fuskar taimakon agajin jinkai da tsaro, a cewar Senator Richard Shelby na jam'iyyar Republican daga jihar Alabama. Ya kuma ce babu dalilin da zai sa a yi jinkirin daukar wani mataki. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Democrat sun gwabza muhawara a daren jiya Laraba a wani babban taron campaign na zaben shekarar 2020 da ke tafe wanda aka yi. Dukansu muradinsu shine su kare shugaba Donald Trump na jam'iyyar Republican bayan wa'adi ɗaya a fadar White House. Wadda aka fi mai da hankali a kai ita ce Senator Elizabeth Warren daga jihar Massachusetts da ke arewa maso gabashin Amurka, wadda ra'ayoyin 'yan ƙasar suka nuna tana kusa da kusa da tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden daga jam'iyyar Democrat masu farin jinin jama'a da za su fafata da shugaba Trump a zaben da za a yi ranar 3 ga watan Nuwamba na shekarar 2020. Ms. Warren ta faɗa wa jama'ar da suka taru a birnin Miami, Florida, da kuma miliyoyin jama'ar da suka kalli muhawarar a talabijin cewa, "Ina so in maida gwamnati a hannun jama'a," a cewar ta. Shugaban ƙasar Afghanistan Ashraf Ghani ya fara ziyarar aiki ta kwanaki biyu a Pakistan don neman abin da jami'ai suka ce gyara dangantakar da ke tsakanin makwabtan ƙasashen biyu da ke takaddama. Shugaban na Afghanistan ya yi wata ganawa da wakilai da Prime Minister Imran Khan jim kaɗan bayan da ya isa Islamabad a matsayin wanda ya jagoranci tawagar wakilan da ta haɗa da majalisar ministoci da mashawarta da shugabannin 'yan kasuwar Afghanistan. Jami'ai sun ce tattaunawar da aka yi a zaman an maida hankali ne akan ƙarfafa dangantakar haɗin gwiwa a wasu wurare, ciki har da siyasa da kasuwanci da tattalin arziki da tsaro da zaman lafiya da kuma ƙoƙarin da ake yi na kawo sulhu a Afghanistan. Kuma ana sa ran Ghani zai yi jawabi a wani taro a Pakistan da 'yan kasuwar ƙasar ta Afghanistan.
Madalla a gaida Maryam Dauda. Labaru ne kusaura daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yau sai rahotanninmu za mu fara daga birnin tarayya Abuja, inda gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta ce za ta kawo ƙarshen wannan matsalar ta yin bayan gari a fili, bayan da asusun tallafawa yara na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce 'yan Najeriya miliyan 47 ne, wato kashi 24 cikin 100 ke bayan gari a fili ko a mai kewaye mara inganci. A binciken da ta gudanar a shekarar 2018, wakilinmu a Abuja Hawa Umar ta haɗa muna wannan rahoto.
Asusun tallafawa yara na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce 'yan Najeriya miliyan 47 ne, wato kashi 24 cikin 100 ke bayan gari a fili ko a makewayi marar inganci, a binciken da ta gudanar a shekarar 2018. UNICEF ta bayyana hakan ne a lokacin taron manema labarai da take gudanarwa a sassan Najeriya kan batun tsaftar muhalli ta hanyar yaki da bayan gari a fili. Jami'an lafiya sun danganta annobar amai da gudawa da sauran cututtuka da kan yi barazana ga rayuwar al'umma kan illar bayan gari barkatai ba tare da amfani da makewayi mai inganci ba. Hakanan da kalubalen shan ruwa daga rijiyoyi da akan tona da ba sa kai tazarar mita 100 daga makewayin, da hakan kan sanya ruwan ya gurɓace da ƙwayar cutar salmonella da kan kawo cutar zazzabi mai zafi na typhoid da kan huda hanji in yayi tsanani. Dr. Lawal Musa Tahir ƙwararren likita ne da ke asibitin Nizamiya a Abuja.
Yin kashi a waje ba yana da matsaloli da damar sali cutar cututtukan da ke kawo amai da gudawa har da cutar kwalara wadda take zuwa cikin annoba. Ana iya yada cututtuka irin su zazzabin typhoid da shan inna wato poliomyelitis da irin su hepatitis A da sauran cututtuka da dama. Kuda misali zai iya hawa kanshi tashi ya je ga haukan abinci, ta wannan hanya zai iya yada cutar cikin al'umma. Ruwa zai iya koro bayan gidan nan ya je ya shiga cikin rijiya inda mutane suke amfani da ruwa, ko kuma cikin rafin da ake amfani da shi ake ɗiban ruwa, ko kuma ya kora shi cikin kwata inda idan aka samu pipe na famfo ya fashe, wannan ruwan kuma zai iya komawa a cikin pipe din nan.
Mataimakin daraktan bincike da sa ido na ma'aikatar kula da muhalli na Abuja, Hassan Abubakar, ya ce wannan ɗabi'a ce marar kyau wadda tu'ammali da miyagun ƙwayoyi ke haifarwa, kuma ma'aikatar na hukunta duk wanda aka samu yana aikata haka.
In mun kama mutum na farko za mu ce ya kwashe shi da hannun shi, zai kwashe mu sa shi ya kai shi can inda ya kamata a kai shi, sai mu kama shi mu kawo shi mu kai shi kotu ta yanke mishi hukunci. Mayan su ɗan ƙwaya ne, ba su jin kunya kowa, ko duk wanda yake da kunya ba zai duka kan titi ya dora kashi ba. Al'ada ce ta mahaukata ko ta mara hankali.
Shi ma jami'in tsafta na ma'aikatar kula da muhalli a Abuja, Simeon Ajusi, ya ce suna fuskantar karancin banɗaki na jama'a a birnin tarayyar Najeriya Abuja.
Muna da irin masu gidaje na haya da sun gina gidan ba tare da sun gina bayan daki ba. Mutanen ba su da dama sai dai su je su yi a waje kenan. Mutanen da yawan sun zo Abuja ba tare da su suna da wajen kwana ba. Wannan public toilets din nan na jama'a ya kamata a ce wai nan environmental mu muke kula da su. Amma a yayin da muke magana yanzu ba san inda ko file nasu duk.
Da alamu sai gwamnatoci a dukkan sassa sun karfafa aikin duba gari kafin rage wannan illa da rashin wayar da kai ke haifarwa, inda hada a wasu sassa na yankunan karkara mutane kan yi ba haya a duhuwar dazuka ko ma a inuwar mangwaro da sauran kayan marmari. Daga bisani yara su tsinka su sha ba tare da wankewa ba bayan kudaje sun yi shagalin su a wajen. Gwamnatin Najeriya ta bayyana aniyar kawo karshen bayan gari a fili zuwa shekara ta 2025. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Kuma da lagai da Hawa Umar, yanzu kuma sai mu leƙa jihar Kaduna, inda kungiyar mutukan motoci ta NURTW ta ce rashin yin hanya na taimakawa bata gari wajen sace mutane akan hanyar Kaduna zuwa birnin Gori. Wakilin muryar Amurka a Kaduna, Isalau Ikra, ya aika mana da ƙarin bayani.
Kungiyar matuƙa motoci ta Najeriya NURTW ta ce rashin kyan hanya fa na taimakawa matuƙa wajen sace mutane akan hanyar Kaduna zuwa birnin Gwari. Shugaban kungiyar a jihohin Arewa maso yammacin Najeriya, Alhaji Alhassan 313, ya ce akwai buƙatar gwamnati ta gyara hanyar domin kawo ƙarshen sace-sacen mutane.
To gaskiya muna cikin damuwa, amma za mu ce alhamdulillah domin dan tsakanin nan gaskiya an samu sauki, musamman jami'an tsaro, sojoji da ke aiki a wurin nan da su ma 'yan sanda da 'yan masu sa kai da suke ba da gudunmawa. Kuma muna alakanta wannan nasara kuma har da wannan gwamnatin tarayya da muka ga cewa ta ba da dama a ci gaba da gyara wannan hanya da ta lalace, ma'ana faci-faci, duk da ba a yi sabon aiki ba. Amma wannan faci-faci idan aka ce hanyar na da kyau, motoci na wucewa da sauri, yana kawo sauki ta yadda za a samu miyagu 'yan hanya da ramuka za su fito su zo su tsara mutane. Mota ɗaya ma da ta zo suka ɗauke jama'an suka shige, sai ka ji suna neman kuɗin fansa. To amma muna cikin ganin wannan, kuma muna yabawa, muna ganin cewa gashi yanzu an ci gaba da gyara. Sai muka ga masu hukumar FEMA sun ma kwashe kaya, mun shiga damuwa a wannan tsakanin, domin hanyar birnin Gwari ita ce cibiyar da ta haɗa yankunan waɗannan jihohi na Arewa da zuwa Lagos, Ibadan da sauran wurarenmu na kasuwanci da ke a ƙasashen Yarbawa. Muka duba tashin waɗannan jami'an hukumar FEMA da suke gyara wannan hanya, an fara an bari, gaskiya ya sa mu cikin damuwa da fargaba, saboda daga lokacin da aka ce ba hanyar nan ba ta da kyau, to zaka ga kodayaushe kusan kullum sai ka ji ana satan mutane. Yanzu in ka bi hanyar birnin Gwari zuwa Huntuwa, tunda tafi kowace hanya mutuwa a ƙasar nan, kullum sai an su ɗauki mutane, kullum sai an harbi jama'a, an ce an kashe su. Ba kuma komai ya jawo wannan ba, mutuwa hanyar kwata-kwata da aka kaurace mata to shi yasa mota daya biyu in ta zo shikenan sai wayannan mutane su zo su dauke jama'a
sai dai kuma shugaban kungiyar hadin kan al'umma ta arewacin Najeriya da ake kira Arewa People's Unity Association Alhaji Adamu Aliyu ya ce maganar sa ce mutanen dai ta fi alaka da zargin da ake cewa akwai baragurbu cikin jami'an tsaro
babu alaka tsakanin mutuwar hanya da satar mutane kowanne zaman kanshi yake domin in muka duba can a baya ai moto za ta iya lalacewa a wannan gurin kuma da mai motan da driver da yaran shi su kwana a wurin ba abin da zai same su har gari ya waye to amma yanzu ba ma lalacewar mota ba shi da kanshi ma ba su son ma ko lafiya lafiya ba su son su biyo wannan sashi din to wannan kuma ya sami asali saboda sakaki da siyasa daga gwamnati da su kansu jami'an tsaron nan
amma ba ganin idan da za a yi gyaran hanyar a rinka wucewa ba ta da tsaye-tsaye ba kila zai rage sace mutane
ah to yanzu nan titinmu daga nan Kaduna zuwa Abuja an kai matsayin da dole ma ka kaucewa hanyar an koma wa jirgin kasa ba kyan hanyar ne
to ya za a yi maganin wannan sace-sace
to yadda za a yi maganin wannan sace-sace gaskiya gwamnati ta duba cikin jami'an tsaron nan ai an dade ana gaya mata ta duba akwai waɗanda suke da mu'amala ko alaka da waɗannan bata garin in aka tsananta bincike za a tsatsame su ta nan za a sami saukin wannan al'amari
maganar tsarkake tsamin tsaro dai har yanzu ita ce damuwar al'umma a sassan arewacin Najeriya saboda yadda ake yawan sace mutane abin da yasa wasu daga cikin al'umma ke ganin dole gwamnati ta sauya salo wajen magance wannan matsala ta sace mutanen da ake samu a sassan wannan kasa Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya
a gaida Isa Lawan Ikra yanzu kuma sai shirinmu na gaba lafiya uwar jiki daga Hawa Umar
lafiya uwar jiki jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki shirin lafiya uwar jiki shiri ne da yake yin tsokaci akan kiwon lafiya musamman ga irin cututtukan da suke addabar al'umma domin fadakar da al'umma akan irin illolin da ke tattare da su abubuwan da ke jawo su da kuma hanyoyin da ya dace a bi domin daukar matakan kariya sunana Hawwa Umar a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako zamu magana ne akan cutar kazuwa wacce ake kira da scabies a turance Kazuwa cuta ce da wani kwaro ke haddasawa kuma cuta ce da take fesa kuraje masu matukar kaikayi a lungu ko sako da kuma gabobin jiki a wasu lokutan kuma kurajen kan fidda ruwa mai yauki idan cutar tayi tsanani takan kama jijiyoyin gabar da ta mamaye tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir dake aiki da shahararren asibitin Nizamiye na kasar Turkiya dake Abuja likita barka da wannan lokaci Masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan cutar kazuwa.
To kazuwa wata cuta ce da wata kwayar halitta da ake kira Sarcoptic scabies take kawowa. Idan ta samu dama ta hawa kan fatar mutum sai ta huda fatar sai ta shiga karkashin fatar nan. In ta shiga karkashin fatar nan ta kan yi rami sosai kuma ta zuba kwayanta a wurin sai jiki shi kuma sai ya yake ta ta hanyar garkuwar jiki wanda yake kawo kaikai matsanancin kaikai akan samu waɗanda ba sa samun kaikayin saboda wata matsala da ta shafi garkuwar jiki amma mafi yawancin mutane suna samun kaikai mai tsanani
menene alamomin cutar scabies ko kuma kazuwa a Hausance
to yawanci abinda alama shine wannan kaikayin akwai wanda ba zai ga ko kurji daya ba amma jikin shi zai kaikai musamman da daddare kaikai ne matsanancin kaikai kafin kurajen su fara fitowa to idan suka fara fitowa din kuma kurajen za su iya bayyana kala-kala wani lokacin an za a samu wanda suke dan fitar da ruwa mai yauki ko kuma zaka ga busassun kuraje ne ba alamar ruwa a jikin su kuma sukan so wurare kamar yatsu da kuma tsakanin yatsun da wajen gwiwa da bayan gwiwa hannu da wajen hamata da kuma wajen mara suna da kaikai matukar kaikai
To likita, kamar mu a kasar Hausa yawanci zaka ga waɗanda ba su kwana ko kwanciya a wuri mai tsafta ne suka fi kamuwa da wannan cutar wanda akan danganta ta ma da rashin tsafta. Shin haka ne ko kuma yaya bayanin yake?
Idan dai ya kasance akwai wuraren da jama'a suke da dama ko da suna da tsafta, idan aka samu mutum ɗaya dauki wannan cuta tana yaduwa sosai tsakanin mutane, ko ta yadda yanayin jikin shi zai taba wani kwayar cutar ta hau, ko kuma ta abin rifa ko abin kwanciya kwayar ta hau. Saboda haka shi yasa ake samun ta musamman a inda mutane suke da yawa, kamar makarantu, gidajen prisoner da sauran inda mutane da suke haduwa sosai. Ko da ku suna daga tsafta, inda aka samu mutum ɗaya da wannan kwayar cuta zai iya shafar sauran, amma rashin tsafta din yana iya haifar da abin ya ta'azzara.
Bayan shi wannan kwaro da yake kawo cuta ta scabies ko kuma ƙazuwa ya taba mutum, ko kuma wanda yake dauke da cutar ya taba wanda ba shi da cutar, takan dauki lokaci ne kafin ta bayyana a jikin shi wanda ya kama?
To yawanci da ta shiga jikin mutum, ta haukan mutum za ta iya huda fata ta shiga cikin minti 30 da hawa, sannan kuma tana ramin nan tana zuba kwayaye. Kwayayen nan kuma sukan dauki kwana 3 zuwa kwana 5 ne kafin su kyankyashe, saboda haka tana da saurin bayyana. Sannan kuma idan ta fito ta haukan kan kayan mutum za ta iya rayuwa kwana 2 zuwa 3 a jikin kayan ko da ba kan mutum ba. Kenan za a iya samun misali mayafi ko abin rufa ko tawul wanda mai kazuwa ya yi amfani da shi su hau, wani yana dauka ya sa shi masu shiga fatar shi. Sannan suna shiga din nan suna zuba kwayayen nan suna kyankyashewa, waɗanda aka kyankyashe din su ma suka fito su hayayyafa su ma su shiga cikin jikin mutum su kyankyashe. Saboda haka sai ta yi ta zagayawa cikin jikin mutum ko kuma cikin al'ummar da aka yada ta.
Menene illar cutar ƙazuwa idan har ba a dauki matakin da ya dace da gaggawa ba?
Saboda huda fatan nan da take yi da kaikai din nan da susa, jikin mutum zai yi tabbare-tabbare inda aka sosa din ko ya baki, wani wurin kuma inda musamman inda take fitar da ruwan nan ne yauki, sai ya ba da hanya da wasu kwayoyin cuta musamman nau'in bacteria za su iya shiga. Sannan a yara da dama saboda kaikain nan tana hana su bacci, har manyan ma sukan iya samun matsalar yin bacci saboda matsalancin kaikain nan. To sai ya zama shi kuma in babu isasshen bacci akwai matsaloli da dama.
Me mataki na farko da ya kamata a yi ma wanda ya kamu da wannan cuta ta ƙazuwa?
To akwai magani da ake bayarwa a asibiti. Matakin farko shine a tabbatar da ciwon ƙazuwa ne. Ana tabbatarwa za a bada matakan nan, za a kuma bada matakan da mutum ya kamata. Za a ce musu ga magani ga yadda za su shafa shi, sannan duk kayan da ya amfani da shi da na sawa da na kwanciya a wanke su cikin ruwan zafi. Bayan an wanke su cikin ruwan zafi a shanya su a rana, sannan a goge su. Inda kuma suke da matsala da rana, akalla in kayan sun bushe dai a goge su. To idan aka yi haka zai zama kenan an dauki mataki yadda ba za su ci gaba da yada su cikin al'umma ba, kuma ba zai yadu jikin shi mutumin da ya shafa maganin ba. Akan samu wata matsala yadda bayan mutuwar kwayoyin cutar, saboda sun riga sun yi kwayaye a karkashin fatar, kannan yana iya ci gaba har kusan sati 2 bayan kwayoyin cutar masu mutu, saboda suna karkashin fata ne.
To likita, ka yi magana cewa wanda ya kamu da cutar a garzaya asibiti a tabbatar da cewa cutar ƙazuwa ne. Shin akwai wata cuta da take kama da ƙazuwa?
Ana iya samun wasu cututtuka da dama wanda za su iya kama da ƙazuwa, musamman waɗanda suke da alamun kuraje. Misali wanda yake da ciwon kurajen chicken pox, wato karambau kenan. Kin ga shi ma kuraje ne wanda suke da tsananin kaikai. Akwai sauran cututtuka wanda za su iya kama da ƙazuwa, amma likita in ya gani zai bambanta ma ce wannan ba ƙazuwa ba ce, ga abin da kuma ya kamata a yi.
To likita, akwai wani gwaji na musamman da ake domin a gane ko kuma a tabbatar da cewa wannan cutar ƙazuwa ce?
Ana yin gwaji abin da turanci ake kiran shi skin scraping. Akan dauki wani abu ne daga fata din sai a duba a karkashin gilashin likita, wato micro microscope. Anan za iya gane cewar wannan kwayar cutar scabies ce dan tana da alamu tana da kafafu guda 8 da sauransu. Shi zai ga alamun cewar eh wannan kwayar kazuwa ce ko kuma za iya ganin kwayayenta da sauransu. To amma mafi yawancin lokaci ba a fa damuwa da sai ma an yi wannan ba. Idan likita ya ga mutum zai iya bambanta masa kazuwa da sauran kurajen da ba kazuwa ba.
Kai bayanin cewa cutar tana da saurin yaduwa a cikin al'umma. Ya ya kamata a yi jinyar wanda yake fama da cutar don gudun kar shi mai jinyar ya kamu ya kuma yada ta ga sauran al'umma.
To idan aka samu mutum ɗaya misali in a gida ne, to ya kamata a dauki matakai duk wanda yake mu'amala da shi. Ko ya fara samun matsala ko bai fara samun matsala ba, maganar kayan da suke amfani da shi a wanke su da ruwan zafi. Idan suna kwanciya wuri ɗaya ne a shi ma da buƙatar da ya dan ji alamar kaikai ko kuma kafin ma ya ji alamar kaikai lokacin da shi wannan dan uwan shi ke daukar maganin nan shi ma ya shafa maganin nan, ta haka za a iya hana yaduwar ta cikin al'umma.
Na'am, to likita, yaya yawan waɗanda suke kamuwa da wannan cuta ta scabies ko kazuwa musamman ma a nan Najeriya?
To gaskiya musamman a kasashen Afirka yamma da Sahara da kuma Najeriya akan samu cutar kazuwa fiye da mutum 100,000 a shekara wanda suka kamu da ita. Saboda haka tana da dan dama a cikin al'umma. In aka dauki mataki kuma insha Allah za a samu saukin ta.
A cutar kazuwa ta kan kai ga mutuwa?
Gaskiya ba kasafai za ta kai ce kai tsaye ta kai mutuwa ba. Sai dai idan ta ba da dama ta yadda fashewar jiki wata kwayar cuta kuma ta shiga wadda wannan kwayar cutar ta yi sanadiyar mutuwa. Amma ita akan kanta yawanci da yake ba ta shiga jini iyakar ta a fata. Ba ta kai ga mutuwa saboda haka.
To likita, cutar kazuwa ta kan dauki lokaci ne kafin ta warke bayan an fara sha da ko kuma shafa magani?
Yawanci magani ne na shafawa, kuma idan aka shafa shi kwana 1-2, wasu sukan yi har kwana 3, insha Allah za a samu magani. Ba warkewar ne matsala ba dama. Tunanin cewar waɗansu kayan da aka yi amfani da su mutum ya kuma dauka kuma ya sa sai ta dawo. Amma ita akan kanta in aka shafa maganin nan kwana 3 matuƙa. Allah ya da ta mutu.
Wani shawara ko kuma jan hankali za ka yi wa masu sauraron mu domin ɗaukar matakan kariya?
To matakan kariya shine da an gane mutum ɗaya ana zargin yana da wannan kazuwa, to sai a duba kamar yadda muka yi bayani yadda za a yi da kayan shi wurin wankewa, sannan ya samu magani, sannan duk wanda yake jin wala Allah ya ɗauka ya shafa magani. Maganin nan yawanci masu arha ne kuma amfani da shi yana da saukin gaske. Wanda bata bayyana a jikin shi ba kuma yana tunanin cewar zai iya kamuwa, kwana ɗaya ne watakila da dare ɗaya in ya shafa shikenan abin da yake bukata. Saboda haka abu ne da za a yi maganin shi cikin sauki.
Masu sauraron mu, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Latinas. Anan za mu dasa aya a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato Dr. Lawal Musa Tahir, sai kuma ni Hawa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa mu kasance lafiya.
To madalla gaida Hawa Umar daga birnin tarayyar Abuja. Har yanzu dai kuna tare sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Agogon mu anan yana cika karfe 11:26, wato karfe 4:26 a jamhuriyar Najeriya, Kamaru da Chadi. Yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe, labarai a taƙaice kafin mu yi sallama da ku.
Shugaban Amurka Donald Trump na birnin Osaka a ƙasar Japan yanzu haka, inda yake halartar wani taron koli da sauran shugabannin ƙasashen G20. Taro na farko da ya halarta shine wata liyafar aiki da Prime Minister ƙasar Australia Scott Morrison, inda a taron ya ce ƙasashen biyu ƙawayen juna ne sosai. A gefen babban taron kuma ana sa ran Trump zai yi wasu tarukan, ciki har da ganawa da shugabar Jamus Angela Merkel da shugaban ƙasar Russia Vladimir Putin a yau Alhamis. Bayan haka gobe Juma'a kuma zai gana da shugaban China Xi Jinping. Koriya ta Arewa ta ce ba za ta dogara akan Koriya ta Kudu ba a matsayin mai shiga tsakani a duk wata ganawa da za a yi nan gaba da Amurka don kawo ƙarshen kikikakan da aka samu akan batun shirin makaman nukiliyar Koriya ta Arewar. A wata sanarwa da kamfanin dillancin labaran KCNA ya fidda yau Alhamis, Mr. Kwon Jong-gun, shugaban ofishin kula da harkokin Amurka a ma'aikatar harkokin wajen Koriya ta Arewa, yayi watsi da ikirarin da shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in yayi na cewa Koriya ta kudu na ganawa ba a hukumance ba a tsakanin Pyongyang da Amurka don maido da bangarorin biyu kan teburin neman sulhu.
Da takaitar labar muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma mun dawo a shirin mu na karfe 9:30 na da dauke da wasu shirye-shirye da rahotanni. Yanzu a madadin Maryam Dauda ta hada shirin da ta tayar gabatar da shirin, da kuma Tadi da ya hada shirin da bada umarni, sai injiniya namu Karl Star ni na Abdulaziz Adili Toro ke cewa mu na lafiya daga birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaitawa shirin yau da gobe, shirin matasa daga nan sashen Hausa na Murya Amurka daga birnin Washington DC.